Kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma Guinea. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage.
Jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 24 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu ci gaba da magana ne akan maudu'in da muka fara muku jiya akan matsalolin da take ke da rabuwar aure ke janyowa. Saurari a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu.
To jama'a masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Gaziya zorin tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Yan aji barkan mu saki sadarwa. Yau za mu tattauna ne akan matsalolin da saki ko kuma rabuwar aure ke janyowa a rayuwar ƴaƴa da kuma su matan. Kai har ma da al'umman da wannan mutanen suke zaune a ciki. Da ita macen da aka riga aka ta gayyara ko aka mai da ita baya. Cikin ajin namu yau wanda za mu dauki darasi tare da su. Muna tare ne da Sahura Dalhat Salihu Suleiman Tsauri mai bada shawarwari, Dr. kuma barista Hadiza Aliyu wacce take a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria wacce take uwa ce domin ta ba mu shawarwari, da kuma Dr. Ahmad Abu Bilal shi ma na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, sai malama Halima Usaini da kuma Madiha Zaruk. To haje nan kin shigo ciki kin ji inda aka ce idan an rabu auren ma uwar ita kanta tana iya samun ciwon damuwa wanda kila zai iya kai ta ilimin ga shaye-shaye da sauransu. Amma kuma akwai wani abu kuma da ake za mu ƙara duba kan maganan illar da rashin aure ke janyowa. Shine bayan ta bar gidan mijinta koma cikin al'umma da ta fito ko gidan da ta fito, shi ma ba za ta samu goyen baya da tallafi daga wurin mutane ba. Inda za ta zama a tagayyare abincin da za ta ci wata fin karfin ta yake.
Ah, wannan tabbas haka yake because ta riga ta san dadin ɗakin ta
kwarai.
Sannan ta yaushe zaki ce kin dawo gidanku a dan baki dan maybe kina sharing gado maybe tare da shauran ƴan uwa da suke gida. Kin ga ko daga wannan ma an fara shiga cikin wahalhalu. Sannan ana magana particularly akan yara, you know, ta gayyaran da yara suke shiga saboda babu tarbiyyar uwa. Malama Halima ta yi magana akan cewa in kamar yanzu da uwar ta fita kila dama can tana da zaune da kishiya, kin ga ba a yi zaman jituwa ba. Saboda haka mu mata Allah kadai ya san abin da ke zuciyarmu. Mukan manta cewa ɗana kowa ne. Amma akwai wani karin magana da Hausa yake cewa dan wani da uwar wani tagwayin yan wuta.
To
wata ko yaya ta so ta yi mata tarbiyya, kila uwar shi ta riga ta fita. Ko mun yaya da uban yace bari ya raba alaka tsakanin su uwa ce inda ƴaƴan nan suna da kawazuncin ta abinda ta riga ta kitsa musu shine fa zai zauna a ransu kinga ba su tashi na farko da ba sa tausayin ubansu ba imani saboda me ya kore uwarsu ta riga uwar za ta ga ya musu kin gane
wani abun kuma
wani abun kuma an yi a gaban su dama yaro yanzu da ne sai ka shekara 6 amma yanzu duk abin da akai kana da shekara 3 ba ka mancewa zaka tashi da shi zai zauna kuma madubi ne
tabbas
a kokolwanka kana kallo saboda haka ba sai an baka labari ba so yaro zai girma da wannan bare idan aka yi rabu wannan ba ta dadi ba so wannan hoton shine zai zauna ma yaro a kokolwa zai tashi bai da imani saboda hakan nan issue na criminality zai shigo ciki kin ga hankalinta yana kan ƴaƴanta amma kuma ga dan ya taso ba tarbiya
Madiya Hajjai ma ta yi nata bayani akan illolin da za iya janyowa a jikin ƴaƴa wanda aka samu rabuwar aure illa a gojin macen fa da aka saka
to zan ba da misali ne ga irin rayuwar da muke ciki yanzu muna rayuwa ce ta matsi da takura da kuma zance talauci so da zaki ga ita kanta yarinya an mata aure ne ba dan ta isa auren ba ko ta yi hankalin yin auren wataƙila shi ma ba abin zai ce na gaji da ciyar da ita wanda wata kalma ce wanda jahilci ne yanzu maza suke yi na gaji ta yadda ciyar da ita bari kawai in kawar da ita ba faya mata aure ba ya kawar da ita
haka ke cewa
eh
saboda haka ba wai an yi shi
ne da saboda mabota suna zuwa ka haba wancan ta shekara 15 da Allah ka kawar da ita sai mata aure sai ta je ta tafi ita kadai sai ta tafi daya biyu uku sai aka sako ta sai suka dawo su hudu da kin ga ka kawar da plate daya ne yanzu kana da plate hudu
hudu yanzu
to su shi ma wancan din wataƙila ya gaji da ciyar da ita ne saboda jahilcin yanzu ya yi yawa
sai
ga muna zuwa Islamiya eh amma kuma jahilci shi fa ba zai iya ciyar da ita ba da ya auro ta ne ya soyayya kuma sai yanzu ya ga yana siya
ta tafi jiki tana ta zama
mutiyaya sai shi ma sai korata
ya gaji
can an kawar da ita nan an korata ina za ta yi ake so ta yi da ranta sai ke ga yara sun zama ruu yau suna gidan kakansu can yau suna gidan kawunsu can gobe suna gidan kawunsu can
wa'ansu ko wanka ba ta samu anan
zan ba da misali da abin da ya faru a gidana yara ne ba sa tare da uwa ba sa tare da uban uwa ta kama gida tana zaune tana haya saboda ba ta iya komawa gidansu ba
ba wuri
eh an gidansu ka matsa mata sai ta dawo ta yi aure sai a ba yaran kudin mashin daga cikin Zaria an suka zo makaranta nan tudun wara daga can cikin Zaria ana kiran wata unguwa an kuwan magajiya an suka zo makaranta makaranta da safe suka ga makaratu za a kullo musu gari kwata sai su zo nan gidansu da kaina sai su zauna sai su ci wannan garin sai su rika ta da shi habari su dinga zuwa suna cin abinci
kullun gari
kullun an suka taho daga can can karfe 7 da rabi na safe ba sa koma gidansu sai karfe 8 na dare kuma mashin suke hawwa
kuma yara
yara babban cikin su shekara ta 13 sai dan shekara 10 sai dan shekara 7
ina uwar
ita kuma uwar iyayenta sun ce ta koma gida ta yi aure
saboda
ba a duk abin da zai faru da ƴaƴan masu ba abin
da ba ba da su ta zo ba ka ce
ba
za su zo da ƴaƴan a gara
ba za su iya ciyar da wannan jikokin ba sai su koro su tudun wada an saka zo cikin wada ba dangin iya ba na baba to a cikin wada anan za su dinga kalima kalime su ci na rana su ci na dare sannan da daddare su je wurin dangin ubansu su ba su kudin mashin sannan su hau cikin dare har karfe 10 na dare na ga kallayi za su koma gida
wai wace ba su tarbiya to a ina lokacin ba na
babu saboda ba aure su kansu iyayenta ba ma a gidansu take ba ta koma ta kama haya wai dan ta rike ayan sun ce ba su yadda ba ta dawo gida wannan ayaya ta sake su duk ma abin da ya same su saboda ba su suka haife su ba duk abin da ya same su kinga ita an sa ta a tsaka mai wuya
tabbas saboda ayanta ne an hana
ta tarbiya ta ba su tarbiya kuma ayaya suna yawo akan ti
maza sukan juya fuska saboda me yasan zai iya haihuwan wayansu da wata mata
haka kwarai
malam ku ne masu ba da shawarwari
gaskiya wannan ba karamin illa bane a cikin al'umma rabuwar aure a turance turawa sukan ce broken home to in muka fassara abin gida fa ya rushe
tabbas
ba aure ba uwa duk abin da aka ce ya rushe fa bashi to ku duba fa waye zai waye gari ya ce gidan shi ya rushe ruwa ma yana zuba a ɗakin da kake sauka kake kwana ya kake ji ina ga a ce ba rumfa ba komai to gaskiya wannan ba karamin matsala bane a cikin al'umma.
Wato uwarin face,
uwarin face. Sannan akwai abubuwan da uwa da uba ya kamata su tsaya su duba. Hakuri shine matakin nasara.
To mu ne a kasar Hausa ban san irin hakurin da kake so ka bada ba, bari a tsara yin jan musu kulli. An ce ku yi hakuri Hausawa.
In aka ce hakuri yakan zama nau'i uku ne. Na farko akwai hakuri da zakai da karan kanka.
To
na biyu akwai hakuri da zakai da abokin tarayyanka. Na uku kuma akwai hakuri da zakai da shi Allah madaukakin sarki da ya halice ka. Saboda mu ɗan adam muna da gaggawa.
Haka
haka Allah ya halice mu, kuma shi da kanshi Allah sai ya ce kai hakuri, innallaha ma'as-sabirin. Duk wanda Allah ya ce yana tare da shi, Allah madaukakin sarki ya ce yana tare da kai, ka gama.
Indai kana da hakuri.
To wannan matakan guda uku sai mutun ya bi su. Akwai abin da mu kanmu muke so mu yi, don gashi mu ke son mu ga mun cimma nasara a rayuwar mu, karan kanmu ne. Amma za a wayi gari da kanka ka kasa cimma nasaran wannan abu,
ko da karatu ne ko
eh, kuma kaga sai kai hakuri da kanka. Amma sai wani ya maka laifi, shi ba za ka iya hakuri da shi ba,
musamman mace mai rauni.
To
kuma kaman yadda muka duba muka ce akwai yaya a tsakanin su, akwai lokaci ba dan macen ake yi ba, idan makomar wa'annan yara ne saura ta kosa ta magana dan abin ya ciyo ta.
Shi yasa akwai kuma abin da wasu iyayen suke cewa ai ba kai na faro ba.
Kuma miji goma ba uwa goma ba,
wannan ba
duka sai a tare da dama abin,
ba ilimi bane. Wata dan iyaye dan Allah ne ya hakuri, kansu su iyaye mata dan Allah ayi hakuri. Duk abin da zai sa miji aye ji har ya rabu da ke, dan Allah kake jawo shi, kamar yana bata zura'an kin da za su biyo nan gaba. Zai sa yake wata rana tana gidan miji taitin kaho ta bugi kirji, ai ba kanta aka fara
su. Yanda yayi maganan illa akan ma aya mata, idan aka ce an rabu kuma sannan uban nan shi ya karbi ƴaƴan nan, ba wai ya bar ƴaƴa matan nan tare da uwarsu ba, yanzu wani shedanan da ke faruwa, da abubuwa da ke faruwa shi ne daga cewa ka Allah subhanallahi, Allah ya kyauta a ce uba ya zo ya kwanta da S da ya haifa, ya nemi S fa saboda uwar ba ta gida, saboda uwar ba ta gida. Yanzu abin da ke faruwa kenan, so kin ga wannan ma shi ma babban illa ne, kamar yanda Dr. Kabir yace idan aka ce fa an yi rabuwan aure gaba daya rayuwar al'umma ne, to ita wannan yarinyar da abin nan alal misali ya faru da ita tsakaninta da ubanta, har abada wani irin hali za ta kasance?
Da kai magana na tuno da wa'insu abubuwa, musamman inda ake samun yawaitar samun fyaɗe, akwai wanda zaka ga shi ma wannan illa na rabuwar auren yakan sa ƴaƴansu zama a sake din, ma'ana tana suna neman abinci a kila uban ya juya baya tunda ya bar su suka tafi da wasu. Akwai wannan da samun kwanan nan uban yace ya hada da ƴaƴan ya sake su, uban da yace ya hada da ƴaƴan na tafi da su ya sake su, kuma yasa aka samu ƴaƴa matan, ƴaƴa ne kanana, saboda ba ita inda za ta je, ba iyaye da sun mutu, ba wanda wani majibinci a al'amuranta, ita matar ta samu wa'ansu da suke taimakonta suka ba ta wurin zama. Halin da ake ciki ƴaƴan masu gidan da take samun ta dan kobace da daddare ta dan kwanta, sun bi ƴaƴan nata gaba ɗaya sun fyaɗi da dan shekara 4 da ɗan shekara 7, ba ma wani kwari suke da shi ba. Ta irin wannan za ka ga waye janyo da bai sake ta ba, misali ana madaji da rayuwa har yanzu dai suna nan da dadi babu dadi, amma an samu
malam ya gaya mana
ko kuma ta ake da ƴaƴa maza
ne hakuri. Wallahi darishan hakuri ke jawo wannan bala'in. Ina zaune a naje wajen wani yanzu zan sai wani kai wani bakin jiti, sai wata yarinya ta zo wai a taimake su da na abinji. To ni da wannan da halina na karan bana gaskiya ba zai yiwu kawai ba su suce sai na kira wasu. Menene dalili? To abin da take faɗa din nan shine tare da mamansu kawai suke, baban ya zagi mamansu, ba su da inda za su ci abinci. Na ce to yanzu shi shedan an ɗaure shi ma ya kufce, ballin tana ka sake shi a titi, a ce wai ƴan mace ƴar karama irin wannan, wai
kuma tana cikin
yunwa mata wannan haiwa da take da shi. Saboda mace darajarta ita ta san darajar ita da kanta, ta fi ƙarfin wulaƙanta, amma wai har da kanta ta iya zuwa take taimake ni, ai masifa ta,
kuma abinci za ta ci.
Abi kuma ta faɗi wani, kuma wallahi da gaske abincin ne. Sai na tambayi mutanen da ke wajen, na ce ko sun san gidan wa'annan yaran? To ba ƴan anguwan ba ne.
Tafiya ma
saka yi ai suna jin tsoron kasi anguwa samu abun kunya. shi sai su bar unguwa dole ta sa su suka bar angosu suka dawo wata unguwa neman abincin da zasu
wato wai ku maza ba ku san haƙin yana kan ku bane
wallahi mun sani abinda ke faruwa laifin in an bi ta barawo abu ta mafi sa wallahi sai an yi hakuri da juna din nan dalilan da ke kawo sarbo auren kin fada duk an tattauna su ba sai an dawo da su ba amma wallahi ba ma yin hakuri ne bari in baki misali kwanan nan a jami'ar nan kowa ya sani an yi ki albashi na watanni
haka
kici ki tambayi malaman kiga inda dai ake girma masu a gidan su amma dan wata ɗaya wata biyu baka da albashi kaga ana nema a canza maka tunani
wato ka kunsa halin mata kala kala
saboda Allah to idan wallahi wanda basu kai zuciya ne sa ba an rarrabu din mu dinga yin hakuri da juna
haka
saboda ni na gaya miki in dai aure mutu al'umma ta rushe yanzu ga abin da Hajiya ta faɗa
da kafa
a ce ubariya yanzu ga abin da aka faɗa a ce wai kun ce miki yara mata wacce zauna a gida kun lalata ta yaranta to wani irin bala'i ne mutum kuma wallahi da ba a rabu da auren nan bari ikon Allah wannan abin ba zai faru
to ai ya hada da ce maka hada yayin ya ce duk ya sake su
ya saka
to
da auren yayin ma matan shi
to shine yanzu abin da ya kamata a dinga sani akwai hukuma kuma akwai hukuma fi sabilillah
dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zaura namu don jin cigaban tattaunawar.
Ɗaya daga cikin abin da yake zama kalubale ga matan da aka saka shine ba sa iya bude bakin su ne ma haƙƙin su saboda menene al'umman da suke zaune a ciki za su ce dan me ta kai kotu ta je tonan asiri dan uwanta ma su faɗa ka ɗan uwan miji su faɗa ka idan har ta kai miji ƙara duk da Allah ne ya ce su ne ma haƙƙoƙin nan da yake kan shi ya sauke to abu na farko shine za su juya mata baya tunda ta kai su ta tozarta dan za a ce maushi ya ce duk wanda ya kai shi ƙara ya zama tozarta tunda kuma akwai yara akwai wanda aka dora mu haƙi cewa to idan aka rabu fa uwa particularly ya mace saboda me saboda raunin da ya mace take da shi shi yasa aka ce to tarbiyyar ya koma kan uwar amma ke san yanzu mazan yanzu dan sun san uwa kawazuncinta akai kayanta saboda yana jin zafi bari ya wulakanta ta da zaran ya ce ya sake ta sai kwashi a ɗan
wani lokaci da mai shan nono
madalla sai kwashi
correct
to amma kuma sai kiga akwai iyaye akwai malamai akwai ɗan uwanta kowa sai ja baki to ai ba wanda yake son nauyin ya dawo kan shi ita kuma mace tunda kila ta bar gidan shi ba wai tana da karfi ba
ba sana'a ba aiki
ba sana'a ba aiki ba ta da kuɗi kuma abin nan na kuɗi ne to ina fa ta ji
za ta shiga damuwa ita
kawai kin gane akwai wannan
sauwa kina cikin program ina ma wake ce komai ba a cikin illolin rabuwan aure kun manta ba ku fado maganar zumunci ba tsakanin sauran ƴaƴan domin a lokacin da ka saki ƴaƴa ne sun taso nan ga maman mu ga maman ku amma duka baban mu ɗaya da ku rana ɗaya sai baban mu ya rubuta takarda ya ce ya saki namu maman ku ta ku maman tana nan to ai so da yawa jituwa shikenan an kawo rabuwan zumunci daga wannan lokaci
ya tarwa ta gidan shi
kwarai ko domin ƴaƴan ɗakin da wanda su aka bar uwar su da wanda aka kore uwar su dama makarantar sa daya sai kika an waye gari ma an zo makarantar isu ba ma sa magana kuma kowa gan din kawayenta daban za ta fara kushe uwar wancan daga nan kuma wannan abin yana faruwa har girman su so dai amma ba a samun sasanci kaga kai fa ga kaga kai ne uba kai ne uban su duka
amma kana umma ba su rusa gidanka
eh amma kuma duka kana son su amma kuma ba ka da ikon zartar da hukunci akan su domin kawunan su a rabe yake ba ma ka da lokacin
ka taro na hukunci da Allah
ba ka da lokacin ma tattara su guri daya gaba daya saboda kawunan su ya rabu su a ganin su baban mu kila ma za su ce saboda maman ku ya saki maman mu da sa sai ai baban mu ma saboda maman ku ya saki maman mu sai ga ba ma sa magana wasu ma yakan kasance har ungurin neman taimako ne irin manyan ƴaƴan ma sun yi aure wasu ma domin so dewa ma ba a duba girman ƴaƴan ma wasu ma wani ma ya auke da shi kun haihu wasu ƴaƴan sun yi aure ma amma rana ɗaya zai iya baki takarda yace ki tafi
to kuma kiman sauran
eh wato shekarun ki a dakin miji ba tsira ne
ta yi ba ne
sai bai tashi
ba kuma kiman wayennan ƴaƴan da suke gidan mazajin su ko kuma samari sun zama magidanta ga kuma kannan su wanda suna bukatan taimako lokacin kila karfin baban ya gaza ba zai iya yi makannan nan wasu hidimomi ba ga manyayyen su kuma yanzu Allah ya rufa masa asiri za su iya yi to fa sai an kai zuciya ne sai idan ba haka ba in manyayyen suka tuna yanda ya kori uwar su za su ce ba za mu taimaka makannan nan namu ba kwandalan su ba za su iya taimaka mu wayennan yara
ya shafa ruwa
ya shafa musu kin gani kuma jinin su ne su ne ma daidai da daidai
saboda
amma ba
da kace rashin hakurin abu daya
sannan mu iyaye mata fa yanda ya fadan nan hakuri fa a cikin hakurin mata fa a cikin hakurin aure in an kasa guda misali a ce hakurin aure guda 100 ne dole mace ne ya kamata a ce tana da guda 90 ma an ba zan amma daga dai 90 da ya kamata a ce mace ne take ita kuma mace tana cika hakurin ta ne in ta tuna abu daya ne zai sa mace in ta tuna shi kawai ta zauna gidan auren ta shine makomanta a lahira kawai kullun kawai ta tuna lahira idan ta tuna lahirar ta kyawun lahirar ta in har kullun mace za ta
wato ba mijin take yiwa ba
yawa lahirar take in kullun mace ta dinga tuna kyawun gobanta in ta tuna akwai bacci mai dadi idan tai wannan hakurin akwai jin dadi mara yankewa idan tai wannan hakurin to aure ba zai dade ba a samu wannan barakan da har za a zo yaya su wayennan tagayyaran da ake cewa ba domin a cikin ma'illar rabon aure akwai rashin tausayi domin yayin suna tasowa wasu kiga ba su da tausayi zuciyarsu ta bushe kiga ko kwacin kudi da ake a hanya ko kiji an yi wani abu kiga yaron ma bai tausayi saboda shi ma da yake karami ba wanda ya tsaya ya tausaya mai dan an kori uwarsa kuma
an tausaye sa da an ci tausayin sa kamar yadda kika
sani
da ba a sake
uwa ba a sake na karami
ba shi ne yana shan nono ma
to shi wannan shine babban abin da ya kamata kowa ya duba in za a aurar da yaya a rika gaya musu alfanin aure a ranar gobe kiyama ne a daina gaya musu jin dadin shi a duniya domin duk wanda ke san jin dadi ba zai zauna inuwan aure ba duk mace da take aure bauta ne kuma sai an jaddada musu cewa lallai lallai fa akwai sakamako kyakkyawa gwagwaba mara yankewa a ranar lahira idan ana yawan fada wa mace wannan magana yana sa ta mance da cewa yau ya mata zaki yau ya zage ta tana iya mantawa da wannan da tana an ce ai idan ta yi hakuri da wannan zagin Allah shi bai yafe mashi ba zai saka mata kuma babban sakamakon ta shine Allah zai sa ta aljanna kuma babu fita aljanna idan ana yawan fadin haka zai sa mace ta hakura ta runguma ƴaƴanta ma kiga ma tana cin tana hidima ma da ƴaƴanta ta ma manta ma shi yana tsaye kila yana ta mata sababi ita tana cin tana faman kokarin ta tarbiyyantar da ƴaƴanta tend in suka samu tarbiyya mai kyau ko bayan ta mutu za su mata addu'a ya bi ta kabarin ta kamar yanda yana daya da cikin sadakatin jariya
haka to malama sahura ta riga ta fara shimfida mana shawarwari da kuma abubuwan mafita akan irin wayannan matsalolin kowa yana iya kawo da musu
yayi da za ka aure da yaran su ya kamata su dinga bibiyan al'amuran yaran su na farko ni yawa za ka iya zuwa kai da kanka ko kuɗin ma an auro ɗiyarka daga wani gari ne zuwa wani gari a nan community da suke kai kokari ka samu mata ƴan uwa wanda idan ta samu wani matsala tana da wurin da za ta je ta kawo
wata samu mashawarta
a kalla za ta dinga jin su kamar iyaye ne shawara na farko kenan sannan shawara na biyu duk wanda Allah ya sa lefin cikin shi a irin wannan rayuwa saboda in kuka tsaya kuka fahimta mafi yawanci wasu ba su san illan abun ba sai san fada wani kuma ya sani amma wanda Allah ya sa ya fuskanci kanshi a cikin wannan al'umma balance na mace to sai ta yi hakuri hakuri na farko shine yaron nan da za ta rike a gidan miji wanda ba uwar shi a gidan sai baban shi to za ta sa a ranta cewa zai mata laifi kuma laifin da zai mata kila karamin laifi ne amma za ta ji a ranta cewa dan ba ita ta haife shi ba shi yasa ya mata wannan laifin hasali kawai yaron da ta haifa laifin da ma zai mata ya ninninka wannan abu amma sai ta ga dan ba ita ta haife shi ba
shi wancan shi yasa
shi yasa
wato sai ta girmama abun
eh sai ta girmama
so a kara hakuri kawai
sannan shi ma yaron da ya tsinci kanshi a wannan matsayin zai kara hakuri zai yi hakuri saboda zai yi abin da za a kwaba mashi amma zai ga ai dan ba uwa ta bace shi yasa ta yi mun hukunci ko ta kwaba mun haka hasali kawai uwarshi za ta iya mashi hukuncin da ya ninninka wannan
mafiya ala da ya zauna wurin uwarsa don an rabu akwai wanda zai bada shawarwari
to a gurguje barin nan ba da wannan shawara shawara ta farko da nake so in ba iyaye don Allah duk wanda ya tunanin sakin mace don Allah ya kino yayin shi kar ya je ya sake ta don ya biya bukatar shi su kuma ya'yan nan ya halaka su akwai wani yayan mu yana da wani hali idan mata ta mai nawo kin ci sa'ar wayan nan wai dan ya bata wuri amma dai a ƙarshe ai ya fa alheri da ce ya sake ta ko yawwa to dan Allah mu dinga tuno yara kar ka dauka an ga sake ta ka tura mata wuri ƙarya ne ka kashe al'umma ne Allah kuma zai kama ka dan Allah sannan kuma iyaye kamar inda malama ta faɗa abu ne mai tsananin muhimmanci tun kafin yara su kai munzilin aure especially mata tunda su ne suka fi daukan hakurin a gaya musu cewa aljanna ce sakamako da ya fi duk cin kashin da za a yi musu su kau da ido su haƙura tun da dai akwai sakamako a wajen Allah sannan dan Allah kafin yara su girma ya musu aure a koya musu sana'o'i saboda wallahi rashin sana'ar mace yana ɗaya daga cikin dalilan da ke jawo mutuwa a aure to ni a takaice ina jin wa'annan su ne
shawaran da zan bada shi ne kamar yadda Dr. Kabir ya ce kar a fara dan da muguwar rawa gara kinta shi saboda haka haƙuri shine babba amma kuma ita uwa in tana tare da ƴaƴanta ya kamata kullun tana cikin musu nasiha na tarbiyyar da su akan ne su yi haƙuri da duk yanda suka samu kansu because a lokacin nan kila ba a fata idan abin ya faru kaga sun riga sun taso da wannan tarbiyyar da ta musu na haƙuri a kowane irin hali suka tsinci kansu a ciki
shawara na alai shine shi tarbiyyar auren ƴa mace zaman aurenta a gidan mijinta mahaifinta yana tasiri akan zaman ta a gidan mijinta me yasa nace mahaifinta yana tasiri akwai iyayen da idan wani abu ya hada ki da miji ke da kanki kin san an cuce ki amma abin da zaki iya hakuri ne sai kika kasa kika ce zaki je gida kin san cewa kina zuwa gidan nan kallo ɗaya babanki zai miki zaki juyi sai hakuri zaki zauna
saboda babun zaki dauka a matsayin laifi
ba kowane abu kike dauka a matsayin laifi ba bamma zai saurare ki me ya dawo da ke ba zai nuna miki ne mamanki hakuri take yi da shi kika har kika baro ke naki gidan kin dawo ki zauna ki takura ma matan shi hakuri ki ta zauna ki ma kuma ki hakuri ki zauna to hadin iyaye za su jajirce akan haka ba duk wani abin da yarinya ta yi aure ta kawo musu ba akwai iyaye ne yanzu zaki jini ba za a takura ma yata ba za a takura mata ba ka bada aurenta dole za ta yi hakuri abu za ta je ta yi a karkashin wani biyayya za ta yi sannan sirkai suna taɓukawa in ɗanka ya auro ƴar wani ɗauke ta kamar ƴarka kar ka yi son kai a cikin al'amarin idan ɗanka ka ga yana cutar da ƴar wani ka kwaɓa mai ita ma in ka ga tana abu mara kyau wanda idan ƴarka ne take a gidan aure za ka kwaɓa mata kai mata kamar ita ka haife ta in kai ka haife ta har in ana irin waɗannan mu ma muka fuskanci cewa iyayen mijinmu ba sa mana son kai wallahi wani abun ko ya yi miki saboda maman nan na
shi
zaki haƙuri ki kau da ido
muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗansa wato Julie Leather's Gresham na dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya